Jama'a barkanku da asuba da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiyar Juma'a a kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 31 da kuma wata mita 60 a jihohin Niger ana jima gidajen rediyo da dama amfani da Far'a da Sarauniya da Nomad da Download da kuma Niya yayin duniyar gizo kuma ta internet ake jima ko shi ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com to jama'a Ali Mustafa Sokoto tare da Baba Yakubu Makeri da sauran injiniyoyin mu da masu bada umarni muke tarbon ku ga shirin mu na wannan lokaci muna fatan kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington DC farshi baban ya fara da kanin labarin
jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dabda gano maganin kwayar cutar cizon saurin nan ta zika mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu na farko da ake kira Taban Gai yayi kira ga kasashen duniya masu taimako kada su yi watsi da kasar tashi iyalan Keith Lamont wani bakar fatan ba Amurka da ƴan sanda suka harbe shi har lahira a ranar Talata a garin Charlotte jihar Carolina ta Arewa dake nan Amurka sun ce sun gano fayafayen bidiyo guda biyu dake nuna yanda ƴan sanda suka harbi mutumin amma sun kasa fahimtar ko menene yake hannun Scott
to ga sheka baba to bayan labaran duniya zamu leka garin Bamman jihar Borno a Nigeria
Tura asabar kuna nan daga Maiduguri gozo?
Daga Maiduguri gozo.
To ya aiki yake tafiya nan?
Aiki alhamdulillah ya tafiya ba ne.
To sanar zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin New York kuma ministar muhalli ta Najeriya ce za ta zo ta yi mana bayani kan yadda suke kokarin su shawo kan lalata yanayi da ake da injinan wuta a cikin Najeriya.
Yanzu a halin yanzu ba mu saman generator nawa yake muke da shi a ƙasar mu. So wannan din shi za mu fara girgawa.
Ba haka barista Inu Abdulkadir tsohon minista kuma ɗaya daga cikin tarin lauyoyin da ke halartar wani taro a nan Washington ya leko mu a sashen Hausa zai mana bayani game da abin da ya sa mutanen da EFCC take kama ba su zuwa kurkuku.
Ga dokokinmu na Najeriya da wanda sace biliyan ɗaya da wanda sace miliyan ɗaya idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncinsu ɗaya ne.
To bayan duka wannan muna da shirin lafiya a jiki na Jumai amma duka sai kun gama ji labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dabda gano maganin kwayar cutar cizon saurin nan ta zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jinjirai tun suna cikin cikin uwar da ta samu wannan kwayar cutar a lokacin da take da juna biyu. Wannan sabon maganin zika da masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta ƙasar Amurka suka gwada kuma yana aiki ya zama wani sabon nau'i na maganin wanda zai yi amfani da fasahar kwayar halitta ya ƙarfafa garkuwar jikin mutum ta yadda zai iya yaƙar wannan cutar sakamakon yadda cutar zika ke gaggauta yaduwa nan ba dadewa ba za a jarraba wannan maganin sai dai zuwa yanzu ba a bada daman yin ba a bada izini na jarraba wannan magani ga bil'adama ba a nan Amurka amma dai dakin gwaji na Graham na kokarin kayyade yawan maganin da za a rika sha don samun cikakken kariya.
To mataimakin shugaban kasar Sudan ta kudu na farko Taban Dange kuma kira yake ga kasashen duniya da cewa da Allah su ci gaba da bada taimako kada su yi watsi da kasar nan tashi daidai wannan lokaci da take fama da yaƙe-yaƙe. Sannan kuma wannan sabuwar ƙasar ta duniya tana fuskantar kalubalen kayan agaji yayin da dubban 'yan ƙasar suke ci gaba da gudu suna hijira zuwa ƙasashen da ke makwataka da ita domin su nemi mafaka. Dan da ya faɗa a kalaman da ya ji a Alhamis a wurin taron majalisar ɗinkin duniya da yake yanzu cewa halin da umma ƙasar nan take ciki na wahala ne da ya wuce gona da iri. Mataimakin shugaban na Sudan ta kudu ya kara da cewa yaƙe-yaƙe a wannan shekara a yankunan Wau da Raja da kuma Juba sun kara dagula al'amura. To sai dai kuma ya ɗora laifi a kan ambaliyar da aka samu a sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwaryen da aka yi ta yi wanda ya fitar da mutane daga gidajensu a jihohin Upper Nile da kuma Bahar Algazal. To amma duk da wannan hali da ake ciki dan ya ce hankali ya soma kwanta yanzu a Sudan ta kudu an da yi wani zaman tattaunawa na musamman jiya Alhamis a can New York ɗin. Inda ake taron majalisar ɗinkin duniya musamman kan rikicin Sudan ta kudu ɗin da kuma ƙalubalen da take fuskanta na samun kayan agaji.
Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Iyalinka Kate Lamont Scott, wani bakar fatan ba Amurka da 'yan sanda suka harbe har lahira a ranar Talata a garin Charlotte a jihar Carolina ta Arewa da dake nan Amurka. Sun ce sun gano wasu fayafayen bidiyo guda biyu da ke nuna yadda 'yan sandan suka harbe wannan mutumin, amma dai sun kasa fahimtar menene yake hannun Scott a lokacin da aka harbe shi. Mutuwarsa ta janyo zanga-zanga a dare na uku a jiya Alhamis, inda masu sintiri suke buƙatar a nuna wa jama'a waɗannan fayafayen bidiyo na harbin, kuma suna kira da a kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda suka yi wa bakar fatan Amurka. Su kuma 'yan sandan da na yankin Charlotte Mecklenburg sun shaidawa manema labarai jiya cewa shi wannan mutumin, wani mutum na daban da aka harbe shi a jiya a lokacin rigimar zanga-zangan da aka yi, shi kuma ya rasu daga raunuka da ya samu na wannan harbin. 'Yan sandan sun ce an harbi Justin Carr, mai shekaru 26 da haihuwa, a gaban wata otel da ke nan birnin Charlotte. Takaddama akan wannan harbi akan Scott ko yalla yana rike da makami a lokacin da aka harbe shi, da kuma kokari da jama'a suke yi na samu wato na kai hannunsu ga wannan fayafayen bidiyo, su ne suke janyo tarzoma a garin wanda ya zama babban cibiyar kasuwanci da kuma bankuna kenan a nan Carolina.
To mun kawo ku labaran duniya ne daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To bari mu fara rahotanninmu daga garin Babu na jihar Borno, Najeriya, wanda ake kokarin a tada koma ƙasa bayan ɓata shi da yan Boko Haram suka yi.
Irin yadda ake aikin sake gine-gine na garin Bama kenan, wanda gwamnan jihar Borno Honorable Kashatima ya tare zuwa garin na Bama don tabbatar da cewa an gudanar da wannan aiki. Gwamnan ya ce yana sa ran nan da wani ɗan lokaci za a rufe dukkanin sansanin 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar da kuma maida jama'a zuwa garuruwansu, sai dai ce babu tilastawa ga duk wanda bai so komawa inda ya fito ba.
Our intention as a government is to see that all our people are returned back to their communities on or before 29th of May 2017.
Yace aniyar ma gwamnati shine muna so mu ga duk mutanen mu sun koma garuruwansu a ranar 29 ko kuma kafin 29 ga watan Mayu.
Our major focus now is Bama. If you can fix Bama and Gwoza, you have fixed half of the problems of Borno.
Yace yanzu da muka sa gaba shine garin Bama. Yace dan zamu gyara garin Bama da Gwoza, zamu iya cewa mun magance mun rabin matsalan da ke addaban mu a jihar Borno.
In Maiduguri alone we have 49,000 orphans, most of them girls.
Yace a cikin garin Maiduguri kade muna da marayu 49,000, kuma mafi yawan su mata ne. Don kuma muka duba fadin jihar Borno, muna da adadin mata da suka rasa mazajen su da marayu kimanin 200,000. Dole ne mu kula da waɗannan marayu wajen samar musu ilimi, in ba haka ba kuwa nan gaba za su iya kasancewa wani abu na daban wanda za su iya gama da mu duka. Mun kuma zaga cikin garin Baman inda muka ga ana ci gaba da ayyuka da kuma share garuruwan. Inda na so mu tambayan wasu da naga suna aikin buga wasu gidaje kamar haka.
Ruwa sabar kuna nan daga Maiduguri gozo?
Daga Maiduguri
gozo. To ya aikin yake tafiya nan?
A aiki alhamdulillah ya tafiya ba le.
Kuma kuna gani yanzu wani aikin za ku iya ƙare shi cikin 'yan watannin da aka ba ku?
Eh, yanda aka ba mu watannin za mu iya ƙare shi yayin da suka bada. In suka bada ƙarfi a kai.
Ni malami ma nan cikin garin Bama. Ya aikin yake gudana ne?
Alhamdulillah aiki yana tafiya daidai.
Jama'a ko wasu makawai da kuke fuskanta nan?
Ba wani matsala yanzu kaya in tag yana ishe mu yanzu.
Ka ba batun tsaro haka, akwai wani barazana da kuke fuskanta?
A'a, ba wani barazana da muke fuskanta. Batun tsaro kuma alhamdulillah.
Honorable Baba Shehu Gulumbadi na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin 16 da gwamnatin jihar Borno ta kafa don sake gina wannan gari na Bama.
Gidajen mutane ne wanda ka san kowa, gidajen kowa ba private houses ne.
Okay, gidajen mutane eh.
Na mutane ne, ba na public one.
Ba na gwamnati ba.
Na gwamnati ba.
Eh, shine za ku gina?
Shine muke gina.
Na'am. To kamar tsawon wata nawa aka ba ku ku yi wannan aiki?
His Excellency ya ba mu umarni yau da nake maka maganar nan
mun zo nan Asabar ne kaman kwasan kwanan kwadamu shida ne a nan gari kaga level of aikin yanda ya tafi kuma ya bamu umarni cewa duk wajen da ya kamata a rushe zamu rushe mu sake ginawa
yanzu dai muna da kwanaki biyu a cikin garin Bama inda kuma ake ci gaba da gudanar da wannan aiki na sake gina wannan gari wanda rundunar sojan Najeriya ta kwato daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram a shekarar da ta gabata Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga garin Bama a jihar Borno Najeriya
ta gashe Karuna to daga Bama sai New York inda maganar gyaran muhalli ta dauke hankalin shugabannin Najeriya Niger da sauran kasashe jiya
batun canjin yanayi musamman tattaunawar muhalli shine mamaye tattaunawar da wasu kasashen Afirka suka yi a ci gaba da taron da majalisar dinkin duniya take gudanarwa a birnin New York cikin kasashen ko har da Najeriya da Jamhuriyar Niger kuma su biyun sun mayar da hankali ne a batun yankin tafkin Chadi a cikin jawabinsa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi abin da duk ya kamata yi domin ganin an inganta yankin na tafkin Chadi sai dai ce wannan abu ne da ba za a iya samun sa yanzu nan ba ya ce yadda gwamnati ta tsinkari share yankin Ogoni ba da wasa ba haka za ta mayar da hankali domin ganin ta cimma burinta game da wannan yanki na tafkin Chadi duka shugabannin sun yi ittifakin cewa akwai bukatar su yi hubasa game da yankin na tafkin Chadi domin ko baya ga kyautata muhalli da hakan zai kuma samar da abin yi ga dimbin jama'a da ke wannan yankin sai dai nace da ministan muhalli na Najeriya Hajiya Amina Muhammad ko akwai wani abu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara yi ko kuma take niyyar yi domin ta inganta yankin na tafkin Chadi kafin duk ta nemi taimako daga wani wurin
da yawa inda za a yi maganar arewa to sai a ce mana wannan Great Green Wall din nan da muke da shi yanzu mun zo mun karfafa shi kuma nan da watanni za mu fara nunawa inda za a fara shuke-shuke itatuwan nan ba wai dan a shuka itace ba wani irin itatuwa za a shuka wanda za a samu amfanin su
minista na akwai ne game da batun yankin Niger Delta musamman yankin Ogoni da gwamnatin tarayya ta fara
to ka san mai gida ne alƙawari alƙawarin nan kuma ka san kullun shi ka yana cika alƙawari inda Allah ya yarda kuma haka ya same mu muka samu muka buda da muka buda sai muka sa muka kafa dai kamar inda ake ce musu council din nan wanda za su tabbata cewa kudin nan abinda aka yi da shi abinda aka ce za a yi da shi sai shi za a yi mutane na gani ba boye ba wani shiri a Abuja a zo a yi musu a nan Ogoni a tare da mutanen Ogoni za a yi tare da matan su da mazan su da matasan su za a yi to an fara amma yana da wahala
ranke da batun kyautata muhalli fa bai tsaya ga batun yankin tafkin Chad da sharan yankin Ogoni ba yawan hayakin da generator ke fitarwa shi ma wani babban matsala ce ga muhalli a Najeriya shin me gwamnati ke yi game da samar da hasken wutar lantarki domin rage amfani da generator mai fitar da hayaki mai guba wanda kuma haka yana iya cuta ma jama'a
akwai maganan da muka fara yi shine da masu yanzu a halin yanzu ba mu saman generator nawa yake muke da shi a kasan mu so wannan din shi zamu fara girgawa daga ana ce mishi KVA ko 10 ko 15 wanda suke bada hayakin nan suna zuwa suna cutar da mutane shi za a fara dubawa inda za a zo a gyara su
masana harkokin muhalli daban-daban ne dai suka gabatar da jawabi akan yadda za a kyautata muhalli wanda kuma yana cikin jerin muradin ƙarni Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York
mai aiki ka kama aikin daidai mai noma ka kama aikin noma mai kiyo ka kama kiyo kai ma
Tuwa ga shekara da sun da aiki jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda muke karfe 1 da misalin mintoci 13 na dare. Barista Ino Abdulkadir tsohon ministan matasan Najeriya ne tsohon kwamishinan shari'a a Sokoto kuma mataimakin shugaban jam'iyyar da ke mulki a Najeriya ta APC da yake kula mata da shiyar arewa maso yammacin kasar kuma yana cikin tare lauyoyin da suka zo taro yanzu haka nan Washington. Shine jiya da dare ya shigo ya ga uwansa da ke nan sashen Hausa suka zanta da Grace musamman kan wahalar gurfanar da masu cin hanci da rashawa da EFCC take kamawa.
Wato abin da ke faruwa kamar da an sani na ɗaya dai waɗannan tsarin da muke da shi na tarayya an aje shi ana yin abin da hukumomi ke so su yi musamman misali EFCC da ake magana akwai laihuka da dama wanda suke kawo mutane wanda ke ba aikinsu ne ba aikin hukumomi ne ko na 'yan sanda wanda suna iya gabatar da mutane a kotu suna iya wannan bincike kuma suna iya gabatar da mutane a kotu ba zai yi a ce hukuma daya a tarayyar Najeriya da muke muna da mutum fiye da miliyan 100 da wajen 60 a ce hukuma daya da ke zaune a Abuja ta da rassa a sashi sashi na Najeriya ba kowane karamin hukuma ba ba sai AFCC ta zo ba wajen kama masu cin hanci da rashawa ko kuma hukunta su misali a ƙaramin hukuma misali za ka samu wani jami'in ƙaramin hukuma ya saci kuɗin hukuma ko kuma ya wani abu wanda ba daidai ba wanda doka ta hana ya aikata sai ka ce sai ka kamo shi ka kawo shi Abuja ba daidai ne ba saboda hanga ita hukuma ta AFCC akwai dalilin da aka kafa ta da za ta tsaya ga wannan aikin nata da mutane sun fi gane amfanin sa na biyu za ga mutum ya zo an kawo shi cewa aikata laifi kusan ana cajin nashi da laifi kusan 100 da wani abu ba dole sai kai wannan ba misali da za ita kuma AFCC ko kuma kowace hukuma wanda ke gabatar da mutane kotu wanda suka aikata laifi da ka samu mutum ya aikata laifi daya kwara daya kana da kyakkyawar shaida ka gabatar shi kotu kotu za ta duba wannan shaida ta duba doka ta tabbatar da cewa aikata wannan laifi sai a mai hukunci amma a haka ba za a je ko ina ba shine gaskiyar magana ga dokokin mu na Najeriya da wanda sa ci biliyan 1 da wanda sa ji miliyan 1 idan ka gabatar su ga wannan dokat hukuncin su daya
to kana ganin kamar waɗannan laifukan da ake tuhumar su da su da yawa din nan shine yake hana har akai ga samun su da laifi
ko kuma yake sa shike kawo shike kawo tsaiko na shari'a
Barista Inuwa Abdulkadir kenan tsohon ministan matasa kuma tsohon kwamishin shari'a Sokoto da ya kawo mu ziyara to yanzu ga jumai da shirin mu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu masu sauraro ko kun san cewa a bara a duk faɗin duniya an kiyasta cewa kimamin mutane miliyan 415 ne suke fama da ciwon sukari kuma daga cikin wannan adadi kimamin 'yan Najeriya miliyan 5 ne suke fama da wannan ciwo na sukari haka kuma an kiyasta cewa kan shekara ta 2035 wannan adadi zai karu zuwa kimamin mutane miliyan 642 abinda za mu fara dubawa kenan idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin An kiyasta cewa a bara kimamin 'yan Najeriya miliyan 5 ne suke fama da wannan ciwo na sukari a saboda haka ne na tuntubi kwararre Professor Balarabe Sani Garko na asibitin koyarwa da ke shika Najeriya a can Zaria wato Najeriya da yake kwararre ne ta wannan fanni na tambaye shi akan cewa shin me yasa hakan ke faruwa
eh to abubuwa da dama na farko shi dai ciwon suga akwai alaka da gado duk wanda ya ga ya samu da ciwon suga mafi akasari akwai kwayan halitta na gado waɗanda watakila an samu daga iyaye ko daga kakanni ko daga kakannin kakanni saboda ita kwayan halittar gado ba dole ta tasiri daga uba zuwa ɗa ba tana iya yiwa daga kakan kaka ita zo kan wannan to na ɗaya kenan na biyu shi ciwon diabetes ciwo ne wanda akwai abubuwa na misali yanayin rayuwa yau da kullum waɗanda suke fito da shi misali rashin motsa jiki watakila kullum ana zanne cikin mota ko kuma watakila a ofis a zaune a cikin abinci ba kai ba jindi to yakan fito da ciwon siga idan mutum ya zama cewa ya gaji kwayoyin halitta na gado zai iya sashi a hadarin kamuwa da ciwon siga sai zama cewa kuma rayuwar ta zama kasance cewa ba a motsa jiki kuma ana cin abinci ba kai ba jindi to ciwon siga zai iya fitowa to yanzu yanayin da muka samu kanmu a Najeriya misali shine cewa mutane da waɗanda suke sun gaji kwayoyin halitta nan da waɗanda ba su gada ba yawanci akan dauki rayuwa kai watakila sai rashin motsa jiki kamar ita ce rayuwar jin daɗi yana da waɗansu daga cikin
dalilan
kenan a duk kawa
to rahoton kuma ya bayani akan cewa wai mutum ɗaya a yanzu haka duk da yawan mutanen da suka kamu da ciwon sukari din mutum ɗaya cikin biyu ne ya san cewa ma yana da ciwon gaskiya ne
haka ne ai da ciwon suga da ciwon hawan jini ba kasafai wanda suke dauke da su suke ganewa ba kamar mu anan kasashe ba da suke masu tasowa yanda ba dabi'ar mutane ne a je a binciki ciwo ba watakila sai ta baci yawanci mutane sukan zo asibiti ne da matsala wacce take sanadiyar ciwon suga din yawanci watakila ko mutum ya ga baya gani ido ya riga ya shafu kenan wani kuma watakila a ga kafa ta fara rufewa an samu abin da ake ce mishi diabetic foot wani kuma sai koda ta tafi wani kuma watakila a zababban fitsari yawan fitsari da ramewa suke sa mutane su zo su gane cewa suna da ciwon nan to gaskiya ne cewa mutane da yawa ba su ma san suna dauke da shi ba
to meye abin yi
yanzu shine mutane su fahimci cewa ciwon nan kowa da yake duniya yana a cikin hadarin kamuwa da shi a rika zuwa akai-akai akalla sau daya a shekara gwajin suga bai daukan lokaci akwai ma na'urori wanda za a dan kuda hannun mutum a samu dukkan jini ko mai kankanta sa zai auna sugar da yake cikin jikin mutum to idan kuma ga cewa akwai alamun tambaya akan gwajin da aka yi na wannan sai a je babban dakin gwaji a dauki jini sannan a ce mutum kada ya ci abinci misali awa 12 ko 14 sannan a yi abin da ake ce mishi fasting blood sugar a tabbatar da cewa ko yana dauke da ciwon nan ko ba shi da shi to ina ga wannan shine zai sa watakila a zakulo waɗanda suke suna da shi ba su sani ba kuma su fara magani
to da yake kana da kwarewa ta wannan fannin shin yanzu misali idan aka kwatanta dabara da bana masu fama da wannan ciwo karuwa ne yake koko yana raguwa ne
gaskiya karuwa suke hajiya saboda kamar yadda muka yi magana eh karuwa suke yi kamar yadda muka yi magana dai ba a bincike na ɗaya kenan na biyu mutane yanayin rayuwar har yanzu ba a fahimci cewa ba a tara abinci a yi ci ba ne ko kuma a zauna ba a motsa jiki ana cikin mota da AC ko ana ofis a zaune ba shi ne rayuwar da za ta yi ma mutane a watakila fa'ida ba to ciwon nan karuwa yake kuma kwayoyin halittar gadon nan suna nan ana ba da su watakila iyaye suna haifan yara masu watakila dauke da wannan kwayoyin halitta wanda zai iya sasa hadarin kamuwa da ciwon suga din
to akwai alamomin da mutum zai rika lura da su kafin ma ya kai jallin da har sai mutum ya fadi kamar yadda yake ce ko kuma kodan mutum ta lalace ko kuma dai ya tagayyara kafin ya je asibiti akwai wasu alamomin da mutane za su lura da su
akwai alamomin farko a yawancin mutane mutum zai lura yana yawan zuwa fitsari ko fitsarin nan yana fita ba da zafi ba ta zuwa fitsari sannan ya tara mewa sannan ta jin yunwa ya ta cin abinci amma kuma baya mai tasiri ya rika watakila jin kishirwa ya ta shan ruwa saboda shi ainihin ciwon suga matsalarsa shine jiki ya samu matsalar sarrafa nau'in abinci da ake canza shi ya koma glucose wanda jikin mutum ko me zai ci idan dai zai mishi tasiri a jiki sai jiki ya markaɗa shi ya maida shi glucose to idan ya zama cewa akwai ciwon suga shi wannan glucose din jiki baya iya amfani da shi sai ta yawo a cikin jini shine kuma yake umul aba'isin mutum ya ta zubar da fitsari watakila ya zo kuma ya ta cin abinci amma kuma jiki yana gaya masa ba fa abinci
wato yana jin yunwa
to kamar ta jin yunwa saboda su alamun jiki yana da signal za ta nuna cewa akwai matsala kamar dai danjan mota na mai in mai ya shiga da zafi sai wata danja ta kama mutum ya san cewa ya shiga hadari to jiki ma yana da irin wannan sai mutum ya ta jin cewa zai ci abinci kuma wata kila jikinsa ba karfi to duk alamu ne na ciwon suga wannan to ka sai mutukile jin sai je gwada
to bayanin nan da kai akan cewa alamu na daga cikin mutun yayin ta jin kishin nan ko da yaushe ne ko ko akwai wani lokaci misali da daddare ne ko ko da rana ne ko ko duk lokacin da mutun ya fara jin kishi ko da daddare
ne ko da yaushe ne ko da yaushe ne mutun yaji yana yawan jin kishi wato sai daga cikin abin da zai duba shi ne ya je duba ciwon suga ko da yake akwai matsaloli da za su iya zuwa da irin wannan din kamar misali mu da muke nan ana kiran mu tropical africa akwai rana mai tsananin zafi ta kan sa mutane su ta gumi wataƙila kuma idan aka zama aikin da ake wataƙila akwai dan laboranti a ciki ruwan jiki zai kare to jin kishiwa zai iya zama alama ce ta jiki da yake nunawa saboda wataƙila kai ta gayyara amma in dai haka siddan ba mutum ba gumi yake yawan yi ba da sauran su ya gaina ta jin kishiwa to alama ce ta cewa za iya zuwa a ji abin da ciwon suga wataƙila akwai shi
wato kai da shahara da zaka bayar mutum ya ga haka kawai je samu likita a gwada shi
sosai kuwa ya kamata a gwada kwarai
to akwai wani ƙarin bayani da zaka mana game da wannan ciwo
to ƙarin bayanin da zan yi a game da wannan ciwo haja shine mutane ya kamata saboda mu a nan Afrika muna da wata ila mun raji mun yadda cewa ba wai wani ciwon da ba shi da magani saboda haka idan mutum ya zo asibiti aka ce ga ciwon suga sai wani ya zo ya ce mishi ai akwai wani magani in yi shakawai shi kenan ya warke ta zafarin su ciwon suga ba warkewa yake ba saboda kamar yadda nake misali jiki ne ba ya iya sarrafa glucose idan kuma ya zama na cewa jikin nan bai iya sarrafa glucose in dai ana so jiki ya rayu ya zama na tukila ya fa'idanci to dole sai an samu hanyar da za a sarrafa wannan glucose ko dai kwayoyin magani ko allurar insulin to amma idan ya zama na cewa mutane sun yadda cewa dole sai an je an samu wani magani ko na gargajiya wani abin nan an warkar to za a yi ta ba kai wahala sai a ƙarshe abu ya zo koda ta lalace ko an samu wani ciwo ya ta gayyara mutum a zo asibiti kuma ba za a iya komai a kai ba to shawaran da zan bada shi ne mutane in sun abin su nemi su fahimci menene ciwon sugar nan likitoci kuma su rika haƙuri suna wa mutane bayani su fahimta menene dan idan mutum ya fahimci menene ciwon da yake damunsa wataƙila zai fi himmar dagewa akan shan magani da komin ka'idojin likita.
To Allah ya sauke.
To amin hajiya.
Masu sauraro, ina fatan za a gafarce mu a saboda ƙarancin lokaci a wannan karon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To ma da lafiya yanzu ga baba ya dawo da labarai a takaice.
Jami'an kiwon lafiya masu gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon sauron nan ta zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jinjirai tun suna cikin cikin uwar da ta samu wannan kwayar cutar a lokacin da take da juna biyu. Wannan sabon maganin zika masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta Amurka suka gwada kuma yana aiki ya zama wani sabon nau'in magani ne wanda ke amfani da fasahar kwayar halitta wanda zai karfafa garkuwar jikin mutum ta yadda zai yaki wannan cutar. Mataimakin shugaban Sudan ta kudu na farko ta Bandan Gay yana kira ga kasashen duniya masu taimako kada su yi watsi da kasar tashi a daidai wannan lokaci da kasar take cikin mawuyacin hali na yawan yaki-yaki. Haka kuma wannan sabuwar kasa ta duniya na huskantar kalubalolin kayan agaji a yayin da dubban kasar suka gudu suka yi hijira zuwa kasashen da ke makwabtaka da ainihin wato kasar suka nemi mafaka. Deni ya faɗa a jiya Alhamis a wurin taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York cewa hali da al'umman kasar ke ciki na wahalhalu ya wuce gona da iri. Yalen Keith Lamont Scott wadin yi bakar fatan Amurka wanda 'yan sanda suka harbe shi har lahira a ranar Talata a garin Charlotte a jihar wato Carolina ta arewa kenan wanda ke nan Amurka sun ce sun ga faifai inda 'yan sanda suka harbe shi amma ba su gane abin da ke hannun shi ba.
To a gaishe ku Baba. To jama'a, ƙarshen kashi na farko na shirinmu na wannan safiya kenan, sai da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, 7 agogon Ghana. Muna fata dawowa da shirinmu na biyu wanda zai hada da shirin Kallabi, inda Malam Dauda za ta ci gaba da kawo kashi na biyu na Hirata da Sarati Gidado mai suna da su. Kafin mu tafi, muna miƙa fatan alheri ga iyalan Baba Abbas a kuma sun gana game da auren da dan su wato Rahman kuma Abbas da matarsa Masuda suka yi ko kuma za a yi a can kuma tun ranar Lahadin nan, mai zuwa Allah kai mu. A madadin kowa da kowa, sai an jima.